yayin da ake ƙara dannawa zuwa lokutan soma zabubbukan gama gari a tarayyar Najeriya, maganar tsaro na cigabar ɗaukar hankulan al'ummar ƙasar, musamman arewacin ƙasar. Halma da sanyin safiyar yau an tashi akan iyakar Nijar Najeriya da ƙarar waɗansu bindigogi masu nauyi a garin Jema da ke cikin ƙaramar hukumar mulkin Ilela ta jihar Sokoto. Garin Jema ta Najeriya kuyyar noma ce ta raba shi da Jema ta jamhuriyar Nijar. Shin me ya faru? Ita ce tambayar da na yi wa wani mutumin garin da muka ɓoye sunansa saboda yanayin tsaro. Yanzu mutum hudu suka kashe bayan sun ji ma waɗancan biyu. Suna galme yanzu haka. Yanzu ya ake ciki nan garin, ya ake ciki yanzu? Za a fiya a yi zana'iza su yanzu nan? To wannan mataki an ka ɗauka, su waɗanda suka yi wannan ɗanyen aiki an kamo su ko kuma suna yana yanzu haka? Sun tsere sun yi daji. To watakila yalla ko kun sanar da hukuma don ta gaugauta kai musu farmaki a kamo su? To yanzu ya mutanen garin suke ciki, ana yacce a garin ana zaman ɗarɗar, ake koya ake ciki?
Bayan mutanen garin sun kwarari 'yan bindigar da suka jiwa, mutane biyu da ke kan hanyar su ta zuwa kasuwar Ilela kuma sun bar su a cikin halin rai kwakwai mutu kwakwai, sai mazamna garin na Jema suka kwarari 'yan bindigar, inda 'yan bindigar suka kashe mutum hudu, kamar yadda wani mutumin Kalmalau ya bayyana bane.
Yau da Allah kadari mun ka tashi cikin wannan hali, mun ji ƙarar bindigogi ya magare mu. Halin da muka ji bindigogin nan fa, ana ta cewa ce ku ci ga abin da ka faru, na ana ɗauki ɗaiɗai rasa rayuwa ta kaman zuwa mutum hudu haka misali. Yanzu in ba ku manta ba, ma kwanakin bayan kun ji ba ku gani, haka aka yi aika sa a garin Kalmalau, guda tara aka rasa rayuwarsu, an ta yadda dabbobin kuma in ka diba sun kai kusan guda 100 ma misali, bancin ƙananan dabbobi. Sannan kuma abin da nake kira ga sauran jama'a, ga samarin jama'a waɗanda suke ba su san kansu ba, su bar tunka da waɗannan, tun kaga mai makami dai kai ba ka da makami na ɗai, to wanda bai da makami kana tunka da mai makami, kaga bai rashi.
A lokacin da na tuntuɓi ɗaya daga cikin rundunonin tsaron wannan yankin, sun tabbatar suwa mini da abkuwar lamarin, amma suka ce ni ba sa da hurumin yin magana da ni a rediyo a halin yanzu, kamin su kammala bincike da ma neman waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aikin. Shi a cikin wannan halin yaya za a gudanar da zabubbuka a wannan yankunan? Ita ce tambayar da na yi wa wannan mutumin na garin Kalmalau.
Tunda aka ce yanayin zaɓe, lalle shi ba a hana zaɓe. Tunda zaɓe tunda ya tun karo sun ce za su kawo jami'an tsaro da yawa sosai a zuba ga ƙasa don mazaɓa za a yi zaɓe. Amma gwargwadon hali wani wuri kan gaskiya ba a zaɓen nan, ko ba gaskiya ba, saboda wani wurare yammacin nan wasu wurare babu mutane a garuruwansu. Sun bar garuruwansu.
A wata hira ta bayan microphone da na yi da waɗansu ma'aikatan ENAC da aka baiwa horo a wannan iyakar, sun tabbatar suwa mini da cewa idan har aka kai su a yankuna masu matsalar tsaro, to ba za su je ba. A yayin da ko mutane biyu da suka ji mummunan ciwo aka bar su rai kwakwai mutu kwakwai, aka tura su zuwa asibitin ƙasa da ƙasa na garin Galmi a cikin gundumar Malbaza a jamhuriyar Nijar, yayin da ake can ana zana'izar mutane hudu da 'yan bindigar suka hallaka a lokacin aika wannan rahoton. Haruna Mamman, Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka, daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.